kasa miya da alkhairi karbiya da zamba. Masu sauraro, assalamu alaikum. Tare da fatan ana cikin koshin lafiya, Halima Abdurrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, to a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu tattauna yadda ake fuskantar wasu gungun mutane masu yin amfani da kafofin sada zumunta wajen yin lalata da ƙananan yara mata, wato pedophiles a turanci, da kuma yadda iyaye za su rika sa ido tare da kare ƴaƴansu daga fadawa tarkon miyagun iri da suka mamaye kafofin, waɗanda a yanzu suke cimma muggan manufofinsu ba tare da an cika gano su a kan lokaci kafin su aikata ɓarna ba, sai kuma matakan da ya kamata masu ruwa da tsaki a gwamnatance su rika ɗauka don yaƙi da matsalar. Maudu'in yau ya samo asali ne daga labarin da ya yi ta yawo a dandalin Twitter na wata yarinya 'yar shekara 14 da ta kashe kanta bayan fadawa tarkon wasu gungun mutane da ke yin lalata da yara ƙanana a TikTok, waɗanda suka kaita ga ɗaukan ranta da kanta. Bari mu fara sada ku da Malama Hauwa Mustapha Babura, ƙwararriya a fannin ilimin matakin farko na yara, kuma ma'abociyar amfani da kafofin sada zumunta wajen fafutukar kawo sauyi a cikin al'umma da ke da zama a ƙasar Amurka, wacce ta fara mana bayani akan wannan batu da muka ɗauko.
Abinda muke tattaunawa abu ne wanda ya shafi wato yarinya a shekara 14 da aka waye gari a satin nan kanta ɗauki ranta da kanta a bisa dalilin halar rayuwa da ta shiga ciki wanda hukumomi suka saka kansa a ciki domin taimakonta, sai dai kuma abun bai ƙare akan alkhairi yadda ake zato ba. A matsayina na malamar yara wadda take da ilimi akan tattalin kwakwalwar yara akan fannin zaman duniya a takaice zance, ina ganin akwai wani muhimmin bangare na koyo a rayuwa wanda a yanzu shi ne yake tasiri yake tashi a ƙasashen duniya da suka ci gaba, wanda shi ne abin da ake kallo da zai tallafa wa yara su samu rayuwa mai inganci. Wannan abu kuwa shi ne tushen duk wani abu da za a koya wa yaro da zai zama wato a kalmar Turanci independent a rayuwa, da kuma zai zama na wato yana iya sarrafa tunaninsa. Me nake magana aka shi ne social emotional learning, kamar gini ne da za a ce maka ba za ka gina gida ba babu foundation. To wannan social emotional learning da well-being shi ne tushen tattalin tunanin yaro tun daga farko. Wannan social emotional learning yana tallafa wa yaro a gurin da zai tantance yadda zai ɗauki mataki akan abu idan ya same shi. Kamar yarinyar da ta ɗauki ranta, wannan abu ya zo ya same ni, na rasa yadda zan yi, ya zan yi lura da shi. Maimakon ta ɗauki ranta, tana iya tunani mai kyau akan wani mataki. To idan yaro ba shi da wannan tushe tun asali, idan rayuwa ta zo ta yi tsanani tun da rayuwa sama da ƙasa take, a lokacin da ta yi ƙasan da ba ta da kyau, to yara a matsayinsu na kowane mataki ne da suka girma ba sa iya tantance tunani mai kyau yadda a ya zan yi wannan ya zan yi wancan.
Shin akwai yiwuwar idan aka hana yaro amfani da na'urorin zamani za a samu sauƙin wannan yanayi da yara ke fadawa a ciki a kusan duk ƙasashen duniya?
Wato rashin bawa yaro damar neman ilimi ta hanyar zamani, wato su kwamfuta, su wane ne yanar gizo, ba shi ne zai killace yaro daga shiga hatsari ba. Tunda in za a zauna a yi tunani mai inganci, yau in kai ne gobe ba kai bane. Ni a matsayina na malama, abinda muka karanta muka yi research muka gani akan ka hana mutum abu, ya kamata ka koya masa hatsarin abun, menene maganin abun, menene cutar abun, kuma idan na shiga ciki yaya zan yi in fita. To wannan hanyoyi da zaka ba yaro ya fuka hana shi, saboda akwai lokacin da dole ne ya fito ya fuskanci wannan rayuwa, tunda a duniya ita ake ciki. Idan kai ka hana yaro zai fita zai gani a wani guri, to rashin taimakon yaro da fassanin hanyoyin cutarwa ga hanyar sada zumunta na zamani da kuma hatsarinsu ya fi cutarwa ga yara akan a basu ko kar a basu. Amma kamar yadda na ce, idan ka koya wa yaro kai meye matsayinka a gurin yaro da zai kalle ka ya yadda da abin da ka faɗa, sai kuma fa ka gina wannan aminci a tsakaninka da yaro, ko da kai mahaifinsa ne ko kuma kai hukuma ne. Babu yadda za a yi yaro yana kallon mutum wanda yake taken cewa shi ne hukuma, yau kai ne zalunci, yau kai ne ka yi abu mana rashin gaskiya, ya kalle ka yarda da kai kallon ka zai a matsayin ka na macuci farko daman waye a rayuwar dan adam uwa uba saboda haka da ɗan uwa da suke a kusa su yaro yake fara tashi ya gani ya fara koyi aka ce the best teacher for yara is the environment to menene environment iyalin mutum na farko su ne kafin ka fita waje ka ga bari ya zai maka malamin ka kafin ya zama malamin ka bari ne a gurin ka mu manya da Allah ya ba wa manyantaka akan yara mu ne muke da responsibility mu yadda zamu yara su yadda da mu kafin mu zo mu ce zamu tashi da bulala da kurari ni ne babba dole ka bi ni
to malama taya dukan masu ruwa da tsaki za su iya bullo wannan lamari dan samu fita mai dorewa
yanzu dai kasashen da suka ci gaba kaman kasar nan ta America ko da dai gashi nan su ma zake ga suna samun yaran su a cikin matakai marasa kyau na peer pressure na matsalolin rayuwa jin maganar hukuma ko jin maganar iyaye tun suka fahimta cewa lalle ya kamata su yi bincike su ga menene yake faruwa akan tunanin kwakwalwar yara tun suka fito da kudade wanda ba zan iya fastara iyakacin su ba suka yi investing akan research akan wannan bangare na tattalin kwakwalwar yara zan can yaya za a yi hukumomi su zamana cewa sun san hanyoyin da za su iya kullowa yaran zamani da suke a cikin irin wannan mataki domin kada garin neman gyaran gira a rasa ido kamar yadda ya faru ga wannan yarinya akasari a zamanin nan zaki ga yanda ake koyarwa da yaro dole kamar yadda nace a farko ya canza so da hukumomi da iyaye da duk wani wanda yake da damar ya saka baki akan tarbiyyar yara dole shi ma kwakwalwarsa da tunaninsa ya canja yaran zamanin nan su ne aka zo da su a yayi wanda a yanzu muke da hanyoyin sada zumunta ba kawai zumunta suke yadawa ba inde da za a dauki wannan kalma ne directly kamar yadda turanci yake cewa literal translation a hanyoyi ne na wasa kwakwalwa da canjin tunani da kuma canjin ra'ayin dan adam wanda a da ba mu da wato hanyar sanin su a duniya gaba daya kuma yanda babba zai ga wannan hanyoyi na sada zumunta ba haka yaro zai gani ba akasari ma ba yaro kawai ba irin wannan information technology yanzu da muke ciki har manya yana bata musu tunanin su saboda ba su da abinda muke kira tools da za su iya tafiyar da rayuwa a irin wannan abu to a zamanin nan hanyar koyar da yaro ko yara ta canza kowane malami haka zalika iyaye da community members duk al'umma ya kamata su san cewa yaran yanzu daban suke suna kallon wanda za su iya trusting kafin su yadda da kai to idan kuwa gaskata mutum da dubawa ka ga cewa wannan shine gwani wanda zan iya bi na yadda da shi to shi gwanin malamin ko iyayen menene asalin hanyar da suka tasa wadda za ta iya saka yaron nan ya kalle su a wannan mataki
Allah shi kyauta to masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka ni Halima Abdulrahim mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
kyar kayan ba ta nan ba ta sake ba me yasa alqur'ani ba ka rike